نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa rayuwarmu ta iso wannan rana ta Juma'a muna da ran Asabar yau 25 ga watan Zulqa'ada shekara 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun sake haɗuwa wannan majalisi mai albarka darasin da muke yi cikin littafin Radul Azhan ila ma'anil Qur'an da Sheikh Abubakar Muhammad bin Rahimahullah muna jin fassara na ma'anonin ayoyin Al-Qur'ani mai girma gurgurdan abin da ya sauka karatunmu yana cikin suratul an'am za mu tashi aya ta 148 Allah ya mana muwafaka ala bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون
نعم مالا ينشي في هذا الشيء ولما لزمت المشركين الحجة yayin da hujja ta nazumci mushrikai dangane da abin da aka musu inkari a baya wata yaqanu mutlana ma kanu alaihi min ash-shirk suka tabbatar da cewa abin da suke kansa na shirkan nan lalataccen abu ne wata harimi ma lam yuharrimhu Allah suka san cewa abin da Allah bai haramta ba shi ma lalataccen abu ne أخبر الله عنهم بما سيقولونه عنادا دود هكا أن سيدا مسهجة تسأل الله تعالى يباد الأبان أبين ذا سفلا سبود سأول كي فقال سأل الله يجي سيقول الذين أشركوا دسنوا أن ندسكي شركا زاسجي لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا دا الله يا قدامة da mu din kanmu ba mai shirka ba balle ubanninmu da suka wuce wala harwamna min shayi kuma da ba mu haranta komai ba cikin abin da muka haranta aka ce ƙarya ne kaga ai sai suka jingina zuwa ga mashi'a ta Ubangiji ko akwai abin da yake gudana ba daga nan daman Allah ba kaga kamar maganar gaskiya ce ko wa ishrakuna wa tahrimuna bi mashi'atihi don haka wai shirkar da suke yi da haramta wannan da suke yi da ganin daman Allah ne fa huwa radin bihi kuma wai Allah ya yarda da haka kaga ƙarya suke yi can ma da suka faɗa suka jingina ga mashi'a ta ubangiji kalimatul haqqi ne urida biha al-batil magana ce ta gaskiya amma kuma ƙarya ake nufin a kare da ita sau da yawa a cikin mujadala wanda yake son kara kare yake son kara ƙarya sai ya kawo magana mai kama da gaskiya sai ya matoga da ita dan yana son kara ƙarya yanzu misali wani ne sai aka kama shi yayi sata a zamanin Umar ibn Khattab radiyallahu anhu sai aka kawo shi wajen Amirul Mu'minin Amirul Mu'minin ya tabbatar da cewa an kama shi red handed yayi sata aka auna abun sai aka ga abu ne mai daraja yanzu mai hukuncin sa yanke hannu kuma babu wani wata shubha da ta shigo sata ce kawai mujarrada sata sai ya ce a je a yanke hannunsa sai mutumin ya ce ya Amirul Mu'minin kada a yanke hannuna ya ce me yasa sai ya ce Allah ne ya nufe ni da yin wannan sata a haka ne ko in Allah bai ga dama ba zai satar ne kaddarawa ya ce kaddarawa ya ce Allah ne ya kaddara wannan sata sai na yi ta sai ce wannan maganar da ka faɗa haka ne mu ma kuma Allah ya kaddara cewa za mu yanke hannunka ce ku je ku yanke hannun nan ce ya kare to nan suka ce wato wai fa huwa radin bihi cewa wai Allah maɗaukaki ya yarda da ma abin da suka yi tunda Allah ya ga dama na taɓa ambata mana a baya na ce akwai bambanci tsakanin mashi'a ta Ubangiji da rida haka ne ko shi ne aka ce ya almashi'atu tukhalifu rida mashi'ar Ubangiji takan saba da yardarsa ba ɗaya suke ba ya ga dama abu ya faru amma ko bai yarda da shi ba shi kuma Ubangiji kullum yana so a aikata abin da ya yarda da shi ne ba abin da ya ga dama ya faru ba kullum bawaye bibiyi abinda Allah ya yarda da shi ai Allah ne ya ga daman wasu su zama kafirai haka ne ko yudillu man yasha yahdi man yasha wa yudillu man yasha ko yudillu man yasha wa yahdi man yasha yana fatar da wanda ya ga dama kuma yana shirin da wanda ya ga dama ganin damar sa ya sa wannan ya shirin wannan kuma ya zama kafiri amma sai Allah ta'ala ce wala yarda bi ibadihi al-kufra kuma Allah bai taɓa yarda bayinsa su yi kafirci ba kaga anan kenan almashi'atu tukhalifu ar-ridha to nan da suka ce Allah ne ya ga dama kamar maganar gaskiya ne suka faɗa da suka ce Allah ya yarda da haka ƙarya suke qala ta'ala sai Allah madaukaki ya karaita su kazalika kamar yadda suka karyata dokar da aka ambata musu har suke nema mata matoga ga abin da ransu yake so kazzaba alladhina min qablihim hakanan wadanda suka zo a gabanin su ma suka karyata manzannin su ay rusulahum hatta zaqu ba'sana har suka dandana azabar kaga nan Allah yana bada labarin cewa kafin Quraishawa su fadi irin wannan magana wadansu sun fada a gabani haka ne ko kuma da suka fada din me ya biyo baya azaba to inda gaske ne Allah ya yarda da abin da ake aikatawa na kafirci saboda ganin damarsa ne suka ce kuma ya yarda da shi zai yi azaba a kai ashe azaba in ta biyo kan abu ishara ne cewa Allah bai yarda da abin ba domin Allah yakan yi azaba ne in an aikata abin da bai yarda da shi ba to kaga shi ne ya ce hatta za ku ba a sana don a nuna musu cewa Allah bai yarda da wannan ba shi yasa ya musu azaba su ma in suka ce wannan layin za su bibiya to ku Allah ba zai basu ba kamar yanzu idan mutum kana yana aikata abin da ba daidai ba ana son sai ce to Allah ya shirya mu sai kaga an daina ah to ai Allah ya ce ne mu shirya inna hadainahu sabila an nuna masa hanya in ma shakiran ko dai ya bi Allah din ne wa in ma kafura ko kuma ya ki ai an nuna masa hanya to Allah ya ce kulka da ya musu hal indakum min ilmin, shin kuna da wata hujja ne, kuna da wani ilmi a wajenku, bi anna Allah radin bi zalik, cewa Allah ya yarda da haka, fatukhrijuhu lana, ku fidda mana ilmi, ai la ilma indakum, ba ku da wani ilmi, ma'ana babu wata hujja, babu wani dalili da zai tabbatar da haka. Ana samun dalili ne ta wace kusurwa, dalili yana tabbata ne ta wace kusurwa. Na'am, barakallahu fik, daga nassi, imma al-kitab aw sunnatir rasul, daga nan ne dalili yake tahowa. Ko ijma'i, ijma'i ana gina shi ne akan me? Akan al-kitab was sunnah, domin ciki ne malamai suke istinbadi, su istikhraj al-ahkam, wanda bai riga ya bayyana ga magana ba, su kuma za su gane, kuma sai su daidaita akai, idan har suka daidaita to ya zama dalili. Domin ijma'i yana da dalili a Qur'ani, yana da dalili a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To kaga duka dai abin ya koma zuwa ga me? Ya koma zuwa ga al-kitab was sunnah, anan dalili yake zuwa. Duk abin da aka faɗa amma baya cikin Qur'ani, baya cikin sunnar manzon Allah, to bai da dalili. Domin nan ne tushe na samun abin da Allah ke so da abin da Allah bai so. To kuna da wata hujja, kuna da wani dalili da za ku faɗa, ai ba su da shi. Saboda ba su da shi, Allah ya ce in tattabi'un, ai ma tattabi'una fi zalik, in din nan nafi a ƙorewa ce, ai ba kwa bi cikin abin da kuka faɗan nan, illa dhanna, face zato kawai. Ibn Kathir yace al-i'tiqadul fasid shine adh-dhann, ana mummunan kudiri, mummunan kudirin da ke zuciya da suka rike shi kawai suke bi, sun kudirta abinda Allah ta'ala bai saukar da dalili, amma anzalallahu biha min sultan. To in tattabi'una illa dhanna wa in antum, kuma ba ku zamba ku, illa takhrusun, face masu kage-kage, ai tukhamminun, shaci faɗi kawai kuke yi, kuna ƙaga magana ku faɗa, wata kuluna kaziban fihi, sai ku ruka faɗan ƙarya a ciki, Allah bai faɗa ba, ko kuma sai ku ambata. Don haka dalili baya tabbata sai in ya zo daga Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam. In bai zo daga Allah da manzansa ba, ba dalili ba ne. Allah ta'ala ya ce tunda yanzu an rusa hujjar waɗancan ba su da dalili a abin da suka yi dogaro da shi, hujja tana tabbata ne a wajen Allah shi kadai, daga wajensa hujja take zuwa. Ko to ka faɗa musu in lam takul lakum hujjatun, in har ku ba ku da hujja akan abin da kuke na shirka, ku ambaci dalili daga Allah, to fa lillahil hujjatul baliga, Allah shi yake da cikakkiyar hujja, hujja mai isarwa. In Allah ya faɗi dalili, to dalilin shine warkam. Wallahi duk dambar wadda ake a duniya ana karan tsaye a dokar Allah, billahi alladhi ba mafita ga al'umma in ba cikin dokar Allah ba. Duk kewaye-kewayen da za a yi, duk kewaye-kewayen da za a yi, littafin Allah sai dai mallaki duniya for centuries, aka shimfiɗa adalci gabas da yamma, kudu da arewa, littafin Allah ne ya shimfiɗa adalci. Duk wani haƙƙi da za ka sani na ɗan adam yana cikin littafin Qur'ani, hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka tana da haƙƙoƙi ga dabba, dabba da aka halatta maka ka ci, aka ce ka yanka ta, amma sai aka gaya maka in za ka yanka ta, hadisi ya nuna in za ka yanka dabba kar ka yanka ƴar uwarta tana tsaye, ka wuce ƴar uwar yadda ba ta gani, saboda ita ma tana da shu'uri, tana da feelings, kuma za ta iya fahimcin me yake ake aikatawa. Karke touching instinct ɗinta, aka ce kaudata, kuma sannan in za ka yanka ta, kwantar da ita cikin amana, karka wuntar da ita ƙasa, ka kwantar da ita cikin kwanciyar hankali, ka ɗaure ta yadda abin zai mata sauƙi. Kuma aka ce in tsuntsu ne, ka tattara waɗannan jijiyoyin nasa, in dabba ce ka buɗa mata maƙogwaronta, kuma aka ce ka wasa wukarka, da hadisi dai faɗa mana, wal yuhidda shafaratahu wal yurhidha bihata, kuma aka ce karkadaga ta nan take har sai jinin ta ya gama sukewa. Fa idza wajabat junubuha, wato sakanat kenan, rai ya gama fita a jikinta tukunna, nan da aka ce to sai ka sarrafa ta. To dabba ma da aka kiyaye mata wannan haƙoƙi, tsuntsu aka kiyaye masa haƙƙi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wata tsuntsuwa sun tafi yaƙi sun yada zango, tsuntsuwa ta zo tana ta kuka ta saman inda annabi yake. Annabi ya daga kai kalle ta sai ya ce, wane ne ya razanar da wannan game da ɗanta? Ta zo ta gaya mu. Sai ko wani sahabi daga can ana shela, sai ya ji, sai ya taso ya ce, ya manzon Allah, ni ne mai kai mata? Sai ya ce, na je ni shekarta ne, ɗanta ya bani sha'awa in diba. Ya ce, ina yake gashi? Ya ce, mai dama ta abinta. To don Allah, dabba idan za ka saida ta, ɗanta yana shan nono, shari'a ba ta yadda ka saida ta ba sai dai tare da ɗan. In za ka saida ta sai dai ka saida su tare, ko kuma ka bari har sai an yaye ɗan tukunna ka sayar ta. To addinin da ya kiyaye haƙoƙi na dabba da tsuntsu, kuma ya kasa kiyaye haƙƙin ɗan adam. To duk tambarwar da ake yi da kewaye-kewaye da ake yi da failing economics da ake samu, tattalin arziki ya ruguje, saboda duk an koma Allah ne ya ce, yamhaqu Allahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat, in dai riba ta shiga cikin abu sai Allah ya nike masa albarkarsa. Kuma ya zai albarka tsarin mulki a koma yadda Allah ya ce, to nan ne za a ga an samu kwanciyar hankali. Musulunci duniyar ya mallaka sharqan wa gharban, aka shimfiɗa adalci. Yanzu kun ce sai demokrasi za ku, me mai demokrasi? Addinin aruna wai shi zai bada mafita? Qur'ani ne yake bada mafita. Hujja wajen Allah take, falillahi hujjatul baliga, in Allah ya ce kaza shine magani, to shine maganin. In Allah ya ce a kaza ake samun kwanciyar hankali, to wallahi anan ne. In Allah ya ce kar ku aikata kaza zai cutar da ku duniyar ku balle lahira, wallahi ko in an aikata za a samu cutuwa. In Allah ya ce kaza anan mafita take, ku bi shi. Walillahi hujjatul baliga, Allah ya ce falau sha, inda Allah ya ga dama hidayatakum yashirat da jama'a gaba daya la hadakum ajma'in, sai yashirat da ku baki daya. To bai ga dama ba, Allah bai ga dama. Walau sha'a rabbuka la ja'ala an-nasa ha la hada an-nasa jami'a, walau sha'a rabbuka la hada an-nasa jami'a wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk wa lidhalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama min al-jinnati wan nasi ajma'in. Farkon ayat ba da karanta ba, walau sha'a rabbuka la ja'ala an-nasa kull la hada an-nasa jami'a ko yawwa zuciyata ta ban ba daidai nayi ba. Walau sha'a rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahidatan wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk barakallahu fik. Da sai Allah ya sanya su al'umma guda daya a kayan musulunci kina kan fitra, to Allah bai ga daman hakan ba. Allah ka samu cikin shi da yiwu. To nan Allah ta'ala yana magana ne, khitabi ne ake musu Qurayshawa, lahadakum, inda Allah ya ga dama da sai ya shirye da ku Qurayshawa baki ɗayan ku, ku da kuke shirka. To Allah bai ga dama ya shirye da su duka ba, amma ai waɗansu sun shirye ku. Shi yasa ne yace falmunfi fil khariji hidayatul kulli, abinda aka kore anan aka fitar, wato shine shiryar da su gaba daya, shine Allah ta'ala ce ba zai yi ba. Amma ɗaiɗaikun su ko wani sashen su Allah ya shiryar da su, wa illa faqad hada ba'dahu, wasu daga cikin waɗanda suke faɗa da annabi ai sun dawo sun shiri sun hau kan musulunci, waɗanda suke faɗa da shi sun dawo kan irin su Abu Sufyan, irin su Suhail ibn Amr, ai sun musulunta. Karshen lamari ko musuluncin su ya kyautata. Allah ya ce kul ka gaya musu, halumma shuhada'akum alladhina yashhaduna anna Allah harrama hadha, ku halartu ku kawo mana shaidunku alladhina yashhaduna waɗanda za su shaida anna allaha harrama hadha cewa lalle Allah ya haramta abin da kuke faɗa alladhi harramtumuhu wanda kuke ambatawa ko wada qur'ani ko hadisi mutum ne yace maka sallama ai ba dole bace suna faɗa yanzu ya zo musu ma abin yayi da ma fasallar wahala take musu wallahi wallahi fa yara din nan ba karamin sharri bane a cikin al'umma waɗannan mutane sun kawo mutane bala'i cikin al'umma dama ana ta taro da matasa taro maza ku yi sallah ana rairashin su suna jin nauyinta kuma sai aka zo aka ce musu ai sallar ma ba da dai bane ba dole bace kai hasali ma ba ita ba ta ma waɗanda suke alkhas bane ba ta khasa bane ta amma ne khasa su suna amfani ne da hakika kuma karkashin haske na ilmul batin amma su suke amfani da shari'a saboda me su yi dogaro ne da al-zahir sai ka wannan raba-raba aka maka wani dabarbaru da walwala da philosophy shi kenan shaidani sai sa mutum ya gamsu da wannan ba aya ba hadisi Allah yana cewa wa aqimus salata wa atuz zaka Abdullahi dan Abbas ya ce Allah bai taba raba suwa a Qur'ani wa aqimus salata wa atuz zaka sai da suka zo sau 83 a cikin Al-Qur'ani a matsayin tagwaye to sai aka ce sallar ma ba komai bace balle zakka to dan Allah wanda dama sallar wahala take masa ka fada masa aka yadda zai ya ganka da gemu da rawani ana ce ma shehi wanda yake dama marwaci ne baya san bada zakka daga yaji shikenan sai ya toge anan to kaga mutum ya gaya maka hidimar addini bai kawo maka dalili a Qur'ani da dalili a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba sannan yaya magabata suka yi implementing dan su ne almajiran farko ba kai ne zaka dumfara hadisin ka dumfara Qur'anin ka fitar da naka ba yaya magabata suka koyo dan su ne almajiran gaban Annabi yaya suka koyo kuma yaya suka aikata yaya suka yi bayani tanan addini zai tabbata nan ne hujja to nan aka ce kul ka gaya musu halum mashuhada'akum alladhina yashhaduna ku kawo shaidunku mana waɗanda za su shaida anna Allah harrama hadha cewa Allah ya haramta abin da kuka faɗa fa in shahidu ko da sun yi karambani sun ba da shaida ta ƙarya to sai aka ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam fala tashhad ma'ahum kai kar kai shaidar tare da su dan ba kan gaskiya suke ba ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا kada ka bi soyayya rai kawace rai na wadanda suka karyata game da ayoyinmu walladina la yu'minuna bil akhirah wadanda ko ba sa imani game da lahira wa hum bi rabbihim ya'dilun wadanda suke daidaita ubangijin su da wani sun sa ubangijin su ya zama daya da wani yanzu wani in ya su yafi Allah wajen sa wani kuma zai ce duk abu ɗaya ne ba haka suke faɗa ba wani ilhadi ne ya wuce wannan Allah ka shirar da su walamma bayyana Allahu ta'ala fasada ma kalat al-kuffar fi ma za'amuhu yayin da Allah ta'ala ya bayyana farnar abinda kafirai suke faɗa cikin zace-zacen da suke yi min annallaha amara min bitaharrimi ma harramu ala anfusihim cewa wai Allah ya haramta musu abinda suka haramta makawunan sunnan fa ka'annahum sa'alu tamkaddai yan sun tambaye shi ne sun tambaye annabi wa qalu to tunda annabi ya kawo dalili ya ce wancan din bai halatta ba abinda kuka faɗa kuka haramta wa kanku ba haramun bane sai abinda Allah ya haramta to tamkar a tambaye annabi to menene ayyu shay'in harrama Allahu alaina wani abu ne Allah ya haramta mana wa allama nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam an yukhbirana sai Allah ta'ala ya sanar da manzon sa sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari fa ajaba bi qawlihi ta'ala sai ba da ansa da fadin Allah madaukaki na'am
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون
Na'am Abubuwan da Allah Ta'ala ya haramta sune kadan Abubuwan da yake na halal kuma sune masu yawa Shi yasa ka sai ake juyawa ana ambatawa mutum abinda Allah Ta'ala ya haramta saboda sune kadan din Nan Allah Ta'ala ya ambaci wani bangare an fara da wasu abubuwa guda biyar cikin ayar farko kul Allah ya ce ka gaya musu ta'alau ku tako atlu ma harrama rabbukum alaikum na karanta muku abinda ubangijinku ya haramta muku abinda Allah ta'ala ubangijinku ya haramta a gare ku aiwa ma amarakum bihi da kuma wani sashen abinda Allah ya muku umarni da shi Allah tushriku bihi shay'a na farko kada ku kuskura kun shirki da ubangiji duk abinda Allah ta'ala zai haramta ko wani abu na haramun bayan wannan haramcin yake me bin baya ne ga wannan domin duk abinda aka kiyaye haramcin sa amma ba a kiyaye haramcin shirka ba to ba zai fa'ida ga mutum ba babu amfani shi yasa kullum zaka ga da shi ne imma a Qur'ani ko hadisi da shi Allah yake farawa haƙƙin Allah shi ne mafi girman haƙƙi wajibi ne a kiyaye mahalicci haƙƙinsa kuma Allah madaukaki ya fi kowa kishi babu wanda yake Allah kishi inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kishin Allah yake ba irin naka na mutum ba mafi girman abinda Allah yake shi ne a je mu abinda ya haramta to Allah ta'ala yace Allah tushriku bihi shay'a kada ku shirka game da Allah ta'ala da komai kowane abu kada ku jingina shi sharriki ga Allah komai girman sa komai karantar sa wa bil walidaini ihsana dangane da mahaifa guda biyu kuma ku kyautata musu wadannan harkoki haƙƙi na janibin ibada to haƙƙin Allah shine sam a janibin mu'amala kuma haƙƙin iyaye shine sama sau da yawa cikin Qur'ani Allah ta'ala yana gwama su waje guda Allah ya ce wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana a cikin suratul isra ubangijinka ya hukunta kada a shirka kada a hada shi da komai wajen bauta shine hukuncin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi abinda ya hukunta kenan yake so bayan sa su kiyaye sannan kuma sai ya ce wa bil walidaini ihsana dangane da mahaifa biyu kuma a kyautata musu cikin suratul luqman Allah ya ce anishkur li wa li walidayka ilayyal masir lalle kaman shukra ka gode mini ma'ana godiya ga Allah ka kiyaye mu Allah haƙoƙin sa babu shirka kuma kana bauta masa kamar yadda ya umarni, sannan mahaifa guda biyu kuma ka kyautata musu. Allah madaukaki ya faɗi waɗannan a cikin Alƙur'ani inda ya goma, kamar yadda anan ma yadda an bata Allah tushriku bi shay'an wa bil walidaini ihsana. Ya zo cikin wani hadisi daga Abdullah ibn Mas'ud, hadisi Imam Muslim rahimahullah, dan Mas'ud ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ayyul a'mali afdal, wani aiki ne wanda yake yafi daraja ya manzon Allah? Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, as-salatu ala waqtiha, yin sallah akan lokacinta. Sai ce thumma ay, sai wanne? Sai ce birrul walidayn, ta'a ga mahaifa. Sai ce masa thumma ay, sannan sai wanne? Sai ce al-jihadu fi sabilillah. To kaga anan wajen ma haƙƙin Allah ka fara da shi, ai ya tambaye shi ne, ba itikadi ya tambaya ba, aiki ya tambaya. Ayyul a'mal, wani aiki ne bawa zai aikata wanda ya fi daraja a aikace? Sai aka fara da haƙƙin Allah. A cikin haƙƙoƙin Allah da bawa zai kiyaye ma Ubangijinsa na aikin da zai yi na bauta na ibadat, babu wanda kai sallah, ita ce afdalul ibadat. Shi yasa sai ce as-salatu ala waqtiha, wanne ne ya biye bayan haƙƙin Allah? Sai kuma ya ambaci biyayya da da'a da kyautata wa mahaifa, barkatun abinda Allah subhanahu wataala ya yanka ya ce haƙƙin su ne tukunna. Sai aka ambaci jihadi da za a yi. Ya sake zuwa cikin wani hadisi na Abdullahi dan Mas'ud wanda Bukhari da Muslim suka rawaito, shi kuma muqabili. Sai aka tambaya, aka ce ayyu dhanbi a'azamu, wani laifi ne ya fi girma a wajen Allah? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, ka sama Allah gini alhalin shi ya halicce ka, ba taimakon kowa, kuma sai ka sanya masa abun tarayya? To sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wannan a matsayin shi ne laifi mafi girma. To na Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, wa bil walidaini ihsana, wala taqtulu awladakum min imlaqin, kada ku kashe ƴaƴanku bil wa'di wan nahr, turbuɗe su da ake a burne su suna da rai yadda ake yi zamanin jahiliyya cikin Larabawa, wan nahr ko ba kancan da suke a yanka wani daga cikin su, kada ku yi haka, min imlaqin saboda talauci, ay faqrin takhafunahu, talaucin da kuke tsoronsa ko kuma talaucin da ya same ku. Tunda an ce min imlaqin, ay min ajli imlaqin, a dalilin talauci da ya same ku, awli nazarin nazartumu, ko kuma yankawan da za ku yi na yaya maza saboda bakancin da kuka yi. Allah ya ce, nahnu narzuqukum wa iyyahu, mu ne muke arzuta ku haka nan su din ma. Wani waje kuma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce, wala taqtulu awladakum khashiyata imlaqin, nahnu narzuquhum wa iyyakum, can kuma sai aka ambaci haka. Kaga nan aka ce min imlaqin, can kuma aka ce khashiyata imlaqin, nan aka ce nahnu narzuquhum wa iyyakum, can kuma aka ce nahnu narzuquhum wa iyyakum, akwai bambanci. Nan da aka ce min imlaqin talaucin ne yazo, sai kuka canfa cewa ƴaƴa matan nan ne suka kawo muku talauci, da haka ba ku je kawai ku binne, tunda aka aiheta al'amura na suka lalace, dabbobi na sai mutuwa suke yi, kaza sai kaza yake yi, da haka sai je binne ta kawai, ta kawo masa talauci. To sai Allah ta'ala ya ce, nahnu narzuqukum, tsoron talauci wanda kuke ciki, mu ne muke ba da arzikin, don haka yanzu ba mu ga daman ba ku ba ne, mun gane ku? Wa iyyakum, kuma su ma arzikinsu a wajen Allah yake, don haka ba su ne suka hana ku ba, Allah ne ya hana ku. Shine al-qabiru, shine al-basitu, ko sai kame mu wasu arziki, wasu kuma ya shimfiɗa musu. Daga hoton wani, amma dai wanda ya ɗau hoton nasa bai kyauta ba, ya ɗau hotonsa kuma yana ta watsawa, a cikin kaba ya manna a cikin kaba fulus kawai yake kira ya Allah fulus fulus kudi masu albarka ya mai kokari kudi mai albarka yake cewa ba kawai kudi yace ba ya Allah fulus fulus kudi masu albarka yana manna a cikin kaba wani kawai ya sace shi da waya ya dauke shi kuma ya trending kaga ba kyauta ba shi ya roki abin da yake so mana ina ruwansa ai ba shi yake roka ba me yana sanin tsaibu ne to arziki Allah shine yake shimfidawa kuma shine yake kamewa nahnu narzuqukum wa iyyakum wala taqrabul fawahisha Allah ta'ala yace kada ku kusaci alfasha alkaba'ira kenan kazzina kaman zina ana ce da su alfawahish alfahisha yawanci an fi talakinta ga zina amma dukkan wani abu wanda Allah baya so ana ce da shi alfahisha Allah ta'ala ya haramta wannan انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ابن ده يبين ده ابن ده يقول والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون تو كاغا wannan shi ma an fadi wani nau'i ne na alfawahish to kada ku kusace shi ma zahara minha wa ma batana wanda ya bayyana da wanda ya koyo a bayyana kada ku kusaci alfasha a koyo kada ku kusaci alfasha ai alaniyata hawa sirraha wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allah kada kuma ku kashe rayi wanda Allah ta'ala ya haramta wadannan duk ana karanta mana ababin da Allah ya haramta ne ba wancan as-sa'iba wal hami wal abin nan da suka ambata na ƙarya ba kada ku kusaci wato kada ku kashe rayin da Allah ta'ala ya haramta a kashe shi illa bil haqqi sai dai da dalili na shari'a wai kisa yanzu a kan waya ake kashe mutane waya kacal wannan abar idan wai wannan tafi ran mutun daraja wace irin musiba aka shiga ne ya wannan zamani nan wannan irin wannan wai ta zama wai tafi ran mutun musiba a kashe ran mutun akan wadannan a ji a sai da ta 30 ko 40 a kashe mutum akan mashin dan abin da bai ta hakar a kashe mutum akan sa ku duba yadda dinin da Allah ya sanya akan mutum ba kuma hakan ma kisa na kuskure ne aka ce a biya in kisa na ganganci ne kisa ne kisasi ne amma ran mutum wai ya zama to yayi arha me ya kawo ran mutum yayi arha haka farashin sai fadi a wajen yan zamani to barta musulmi yana cikin wadanda Allah ya haramta a kashe wala taqtulun nafsa allati harrama Allah akwai almu'ahad akwai azzimmi duk wadannan an hana a kashe su a sannan akwai almu'taman wadannan duka an hana a kashe su kaga wadannan nau'i guda uku duk ba musulmi ba musulmi bai halatta a kashe shi ba illa bil haqqi sai inda shari'a ta ce sannan wanda yake almu'ahad ko misali a ce zimmi shi ne ake ce masa kafirin abana yana karkashin daula ta musulmi yana abiding by rules ɗinsu da duk waɗansu dokoki baya haɗa baki da wasu ciki ko waje don a cutar da musulmai za a bashi a kan addininsa ba za a rushe masa wajen bautarsa da yake yin cocinsa ko mai sunanta ko synagogue ɗinsa ba wannan alfarma ana bayar da ita ne ga waɗannan nau'i guda biyu ahlul kitabai banda wasu sun ce hadda majusawa ko sun ce banda majusawa mushrikai kan dama su ba sa ciki ahlul kitabai su ake ba wannan alfarma mataki na ahlul dhimma kuma za a dinga sa masa haraji yana biya ko wace shekara gwargwa don samunsa Umar ibn Khattab lokacin da ya ga waɗansu ma tsufa ta same su Yahudawa kuma ba su da kuɗin da za su iya biya ga su tsofaffi sai ce an ɗauke musu sai ma ya ce a baitul mal a dinga ɗaukar wani abu ana ba su adalcin musulunci kenan adalcin musulunci to shi ma adalcin ma bai halatta a kashe shi ba in mutum ya kashe ahalin gamma irin wannan, to shi ma sai an ɗauki mataki a kansa. Akwai al-mu'ahad. Al-mu'ahad shi kuma shi ne yana ƙasarsa ta kafirai, ƙasarsu ta kafirai a nan suke, musulmi su ma suna da ƙasarsu. To sai aka ƙulla yarjejeniyar zaman lafiya a tsakanin musulmi da kuma wa waccan ƙasa ta kafirai. To wannan kaga su waɗancan su zamanto al-mu'ahadun, waɗanda aka yi alkawari da su, an yi signing peace treaty. Wannan international relations ne, kamar yadda misali ya faru tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna Madina, da kuma su Abu Sufyan su kuma suna can a Makka ko da karkaranta, wanda aka yi bai'atul hudaybiya, yarjejeniyar nan da aka rubuta. To kaga wannan sai aka abide, aka kiyaye wannan dokar. To na al-mu'ahad kenan. Sannan akwai wanda yake al-mu'taman. Mu'taman shi kuma wanda yake kafiri ne, zai zo shi daga ƙasar su ta kafirai, kuma ana yaƙi da su, amma wani dalili ne ya kawo shi ƙasar ku. Wataƙila ya ɗebo abinci zai kawo ƙasar ku, kaga ku za ku amfana, zai sayar. Kuma yana tsoro in ya shigo kada a doke shi, tunda ana yaƙi da ƙasar su, sai ya samu wani musulmi ya ce to kaga ni yanzu ba fitina ce ta za ta kai ni ƙasar ku ba, zan je ni hidimar kasuwa ne, kuma ga lotan kayayyaki na abinci containers ina zan kawo muku ne. Kuma aka duba ya ga abinci ne mai kyau da za a kawo, kuma ana da buƙatarsa, ko waɗansu kayayyaki na amfani. To shi wannan musulmin sai ya ce na baka amana. Don kowane citizen musulmi a ƙasa yana da damar da zai bada alfarma, inda yana mai hankali ne, namiji ne baliki. To sai ce na baka amana, yanzu kai kana cikin jiwaru kenan. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله أو أبلغه مأمنا. To kaga wannan mu'taman kenan. To waɗannan duk su ma ba a kashe su, sun faɗi a ƙarƙashin inda Allah ta'ala ce wala taqtulu nafsan lati harrama Allah illa bil haqqi. In kaga an yi kisa, to sai dai da dalilinsa. Sai da dalilinsa. Kalkawali, misali kamar ramuwa, me ake nufi da ramuwa? Kisasi kenan. Wannan ya kashe shi ma a kashe shi, wannan ya kashe shi ma a kashe shi. Wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-ayna bil-ayni wal-anfa bil-anfi wal-udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sinni wal-juruha kisas. Shari'a ce da aka saukar a Taurat, amma shari'ar mu ce tunda an ambace ta kuma ba a goge ba, kuma annabi ya dabbaga a aikace. Kuma Qur'ani cikin Baqara Allah ya ce wa lakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Kaga an sake tabbatar da ulul albab su wane ne, ana nufin musulmi. Wallahu ta'ala a'lam. To don haka sai dai idan misalin qisasi ne, wal hadd ko kuma haddi, akwai mace tsakanin kisasi da al hadd. Kisasi shine wane ya kashe wane mai da gangan, to hukuncin sa shi ma a kashe shi ne. Me yasa kacin Allah ya ce wa lakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, ya ku masu hankali ku sani akwai wanzuwar rayuwa gare ku in aka kiyaye kisasi. Haka ayat ta nuna akwai wanzuwar rayuwa a gare ku in aka kiyaye kisasi. Cikin kisasi wane ya san cewa in ya kashe wane da gangan shi ma ba za su biyar nan ba, hukunci zai kamo shi, kuma ko dan waye kuma shi ma kashe shi za a yi. In ya san da haka, duk abin da yake tafarfasa a cikin nasa yana san ransa zai kashe. In ku garajeje da ta saka ya kashe, aka kashe shi, yanzu ba an kafa izina ga wani, wani zai ce ka duba dai wane shi ne dan suwa ne, amma shi ma da ya kasa shari'a ta nuna bata sani ba sai da aka kashe shi. Duk lokacin da zai kisa zai ce akwai banda kisa, ko dai ku ba shi kashi kawai sama-sama, shi ma kafin a kama sa hukunta ko. To yanzu kaga ya tserar da ran wanda zai kashe, kuma shi ma ya tserar da ransa, inda ya kashe za a kashe. Ko ba haka ba ne? In ya kisa ya minus 2 za a yi. Ya kashe wancan kuma shi ma ba za a kyale shi ba za a kashe, an yi minus 2.
to amma in har ya san cewa tabbas za a kashe shi in ya kashe kaga zai kyale wancan bai kashe ba shi ma bai kashe ba rayuwar su bata cika ba to ai ana ta kashe kashan nan ne na iya shege da ake saboda babu doka a yau mutum ne kisan kai wai wani ne aka bani labarin aka kashe suka yi kisa mashin suka sata can wajen alkalai suka kashe wani shi hakan ta faru a gare shi yana CID office a Bauchi aka yi kisa suka kashe wanda adda aka sassara masa aka kwace mashin nan da ake a cafa da shi boxer can alkalai ne ya ce a ran yana CID office aka kawo su a ranar aka ce ga abin da suka aikata ga kuma adduna hadda jinin a jiki addunan da suka sarawa wanda suka kashe kuma an kawo su kuma sun yi confessing cewa sun aikata ga statement da aka zo da shi na confession dinsu ana zuwa da su CID office ko awa ɗaya ya ce ba a yi ba yana wajen sai kawai ya ga wani ya zo shi daga cikin irin mutanen da an saci mashin ake kai musu suna saya gorarsu wai ya zo shi ne zai benin waɗannan samari guda ukun da suke wannan kisa ba a kai awa ne da kawansu ba kuma kisa suke kuma sun yadda kisa suke wai ya zo shi zai benin su haka mutum ya bar labari ya ce yana tsaya wajen abin ya faru duk da dai abin ya ba shi sha'awa wani babbansu da ya zo shi abin ya ba shi haushi ya dinga arowa ta makusa wannan yana yaɓa mara ya ce shi ma haɗa da shi a rufe shi dai haka yi bar diramar bai sanya haka kaya ba ko sun ba shi benin ko ba su bayar ba amma dai maganganu irin wannan suna yawaita ko cewa za a yi laifi ɓarawo zai sata za ko a nan garin ana faɗa ba mu gani ba amma dai ana faɗa kuma ana yawan faɗa duk abin da kace ana yawan faɗa akwai watakila sai a bincika ta iya yiwuwa akwai gaskiya ciki ɓarayi za su yi sata kuma za a kaye su wajen hukuma za a ajiye su kuma nan take za a yi bailin su kuma kashi gari za ka gansa a waje yana faruwa ko to in yana faruwa sai a gyara kenan zai wahala me zai hana to to Allah ya sa su zama masu gaskiya ai duk lokacin da aka bar mahukunta masu hukunci suka zauna suka yi shekara 15 shekara 20 a gari ba a ɗauke su ba ya akwai matsala sai su saba da masu laifin ma Allah ya shirar da su to kisa dai haramun ne ko an ɗauki mataki a nan duniya ko ba a ɗauki mataki a nan duniya ba ubangiji zai ɗauki mataki a kiyama wakati da raidaci akwai bambanci tsakanin kisasi da kuma haddi haddi shine wato kamar misali a mutumin da ya radda to wannan haddi ne aka masa nan ma ne ya bambanta cewa wakati da raidaci na ka ce kalkawadi wal haddi da kuma haddi da za a yi وقتل الردة ورجم المحسن وندا يجي كتانغي مي اوري كينا idan yayi zina hukuncin sa shine a jefe shi sai ya mutu ya tabbata cikin hadisin da Bukhari da Muslim suka kawo la yahillu damu imrin muslimin yashhadu an la ilaha illa allah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin an nafs bin nafs والطيب الزاني والمارق او ترواية والتارق لدينه وترواية نقوم اكتش والمارق من الدين التارق للجماعة دوان دي شيء دباء دون قوتا اچان چان تاسي الله كما النبي محمد صلى الله عليه وسلم وانزام الله ني تجن سبايا على تاسي دا ايام حكو كودة يا ايكسان كي نغنغنشي اكشيشي ko kuma yana da aure ne ya zina a jefe shi ko kuma wanda ya rinda ya bar addini aka sanya shi kwana uku ya tuba kowanne akwai wato ƙa'idojinsa da ake sanyawa don haka kowanne yana da shar'i kullu zalika bi shurutihi al-muqarrarati shar'an Allah ya ce zalikum wasaqum bihi, wannan da aka ambata shi ne wanda Allah ya muku wasiya da shi, amarakum bihi ya muku umarni ku kiyaye, la'allakum tahqilun, watakila za ku hankalta, ay tasta'miluna uqulakum, za ku yi amfani da hankulanku, ta'qilu nufusakum, nufusukum sai zaman turayenku ta hankalta, wata habisuha an mubasharatil kaba'ih al madhkura, sai zaman turayenku ta tsare kawunanku daga cudanya da waɗannan munanan ayyukan da aka ambata, watafhamuna fawaida hadhihi al takalif, ku fahimci fa'idodin da yake kimse a cikin wannan nauyin da aka dora muku dokokin, wa manafi'iha fi ad-din wa ad-dunya, ku gane amfanin irin waɗannan dokokin a addinance da kuma duniyance. Allah ya ce wala taqrabu malal yatim, ci gaba da abin da aka hana, kada ku kusaci dukiyar maraya, inji Allah ta'ala, illa billati hiya ahsan, face da salo wanda shi ne mafi kyawu, ai salo wanda za ku bi domin kyautata shi, wato dukiya ta maraya ɗin, wahiya ma fihi salahuhu, shi ne abin da za ku kusaci dukiyar, kuma akwai nufi na kyautata ta, hatta ya buluga ashuddahu, a lokacin da shi yaron zai kai zuwa ga girmansa, ashuddu bi ayyi hatalima, shi da lokacin da zai zanya yi mafarki ya balaga kenan, wa ta'annasu minhu rushda, kuma kuka fahimci akwai shiga tare da shi, wa yasira baligan rashida, ya zama to balagagge kuma wanda yake shiryayye, to wakilin dukiyarsa sai ya bashi dukiyarsa, ya zaka gane cewa ya zama shiryayye, ku bashi dukiyarsa. A wala tu'tu subaha'a amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman, to an ce har sai lokacin da suka, fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum, idan kuka fahimci cewa sun samu shiriya to sai ku basu dukiyarsu, ya zaka gane yaron ya samu shiriya, jira ba shi zaka yi, yana da kuɗi mai yawa, fata yake kawai shi a bashi, to kullum kana masa nasiha kana tura shi akan hanya, wata ran sai ka jarraba shi a cikin miliyan satatan da yake da shi, sai ka dauko miliyan ɗaya sai ka bashi, ka ce ga wannan je ka kadan juya ta nan abin nan, ka dan fara juyawa dan hannun kai fada yadda kasuwar take, shi da ya tafi sai dai miliyan ɗaya, ai bata wuce kawai ya sai waya ya dinki ba, sai waya ta 500 500 din kuma ya dinki, ko kuma kana bashi miliyan ɗaya kawai shi ya je shi ya ciwo bashi ma ya hana ya je ya siyo roba roba, ya yi hankali babu hankali, yana in ka bashi kuɗin fantamawa kawai zai yi cikinsu, amma da ka bashi miliyan ɗaya sai ka ga ya rike ta yana nan jujjuyawa, ka ga yana ɗan sana'a ya sari wancan ya dan juya ya sari wancan, daga ina kake kwana biyu na, ai wallahi babba kasuwa nake zuwa, ina ke ai awaki nake sayan na kai waje kaza, to kaga ya samu hankali ke, bayan dan wani lokaci ka waiwaje shi ya lamarin kasuwar taka abun yana dan abun nan, ai yanzu jarin da yake hauna ya kai miliyan 1,500, a to wannan ka san yana da hankali, sai annan sake sake masa wani amount mai dan nauyi ya ci gaba da juyawa, ko ana monitorin kansa, amma ka bashi kawai dan wai kudinsa ne, lokaci guda zai farantar da kudin da shi da abokansa, fati kawai za su rika yi, eh su kashe kudin kawai lokaci guda, yayan masu kudi haka da yana faruwa ga rai su, ko ka ga an bar musu kudi kafin ka farga duk sun lalata business din, sun lalata komai saboda ba su da hankali, to ku wakilan ne ba a yarda ku ba su ba, to amma yanzu da yake duk an farmasa komai, yanzu lauyoyi ake dauka shi, inda ake yin shari'ar da aka ce ta musulunci penal court din ma yanzu lauyoyi ake kawowa, ko ba haka bane maimakon kawai a ji a bude tufa a ce ga abin da aka faɗa fiqhul maliki ai hukunci da shi a ja aya a ja hadisi a ba wannan za a yi ba sai a ce waɗansu ne lauyoyi za su zo su za su dinga abin nan su za su dinga a bisa sakin layi na kaza subsection kaza da wane ne Allah shiga mata malan ai kaza da kaza ka ji fashe gantaka me ya kawo lauya a cikin shari'ar musulunci a batta a can ta yan bokon su je su kara turancin su a can amma hidimar mu inda malan yake nadi yazo ya zauna ana ala gafata malan ga qur'ani ai da ta yi a gafaka me ya kawo lauya kuma batta shigantaka ana so penal code din masu yan bata kuma an bata din shi yasa shari'ar da da alkali yake yin ta a lokaci kankani cikin yan satuttuka ya kare shari'a sati biyu uku to an sai a yanyana ta sai ta kai sati tara ko ba kare ba lauyoyi suna ta yi suna amsan kuɗi suna sawa aljihu Allah ya saboda to Allah ta'ala ce kada a kusaci dukiyar maraya illa billati hiya ahsan har sai dai da abin da yake na kyautatawa hatta ya bulu ga ashudda har lokacin da shi maraya zai kai zuwa ga karfinsa zai kai zuwa ga girmansa ya zo a cikin hadithi da Bukhari ya kawo daga Abdullahi dan Abbasin Allah ya kara masa yarda yace lamma nazalat hadhihi al-aya lokacin da wannan aya ta sauka wallahi fil nisa innal ladina yaquluna amwal al-yatama zulman inma yaquluna fi butunihim nara wa sayaslawna sahira wannan aya ta zo Allah yace kar ku kusaci dukiyar maraya sai dai ta hanyar da za ku kyautata ta kawai kusata ma ka ce sai dai ta hanyar da za ku kyautata sai abin ya tsorata sabai kuma aya a cikin nisa'i sai ta sake sauka waɗanda suke cin dukiyar maraya suna cin wuta balballe a cikin su kuma sai sun shiga jahannama sai sun shiga sahira abin sai musu nauyi sai ka ce to fa dukiyar maraya ba mu ba ita ga marayu a ƙarƙashinmu amma dabbobinsu suna tare da namu wani lokaci idan an ji ana tatsan nono mun tatsa a dabbar mu mun tatsa a dabbar maraya kuma a ƙwarewa ɗaya kuma an zo an yi amfani da shi muna tsoron wannan lamarin dukiyarsa ga can alkamarsa a ajiye ko dubinarsa a cikin rumbu shi ma an ɗebo an ɗan haɗa da na gida an yi abinci akwai matsala muna cin wuta balbal kenan sai suka sake sado ƙwaryar da za a tatsi nonon maraya daban ƙwaryar da za su tatsi nonon dabbobinsu daban in an je dabbobin maraya an tatsi nono a ƙwarya yaro cikinsa kaɗan daga ya ɗan sha ya ƙoshi to ya za a yi da wannan ɗin ita kuma ba a zaguwa ba balle a ce in an bar mata nonon sai ta cutu ita ma tana buƙatar a dinga tatsewa za a bar dabbar ta cutu ne ko ko za a yi ta tatsa ya zama waste ai dole sai an zo an adana yaro ya sha yau ya sha an jima ya sha gobe sai kuma ta lalace abinci an dafa masa ɗan dare da shi yaro ya fara ci shi abincin ya ishe shi dabino yake so a bashi an tsakuro a rumbunsa an bayar wancan abincin shi kuma ya lalace an riga an dafa ba zama zai ba su kuma suna tsoron ɗanɗanawa wannan tamma sai suka sake shiga cikin wata tsaka mai wuya don haka sai suka garzaya wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce a manzon Allah da dai abincin mu haɗe yake da marayun da yake tare da mu waɗannan ayoyi da suka sauko sai al'amarin kuma ya mana tsanani yanzu ga yadda muke yi kuma a yanzu ma kuma gashi mun shiga cikin wani yanayi mai wahala manzon Allah la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyi to gaba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da aya wanda Allah madaukaki ya ce wato a wa in tukhalituhum fa ikhwanukum yas'alunaka 'anil yatama qul islahun lahum khairun وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح walau sha Allah la a'anatakum cikin suratul baqara ko suna tambayar ka dangane da mas'ala ta marayu to sai Allah ya ce kun ka ga musu islahu lahum khair kyautata al'amarin marayu shine mafi alheri haka Allah da yake wasiya amma sai aka ce wa in tukhaliduhum in kuka yi gwamayya da su abincin ku ya shiga cikin abincin su fa ikhwanukum ai dama ƴan uwanku ne babu laifi don kun yi haka amma a cikin cudawar da za ku yi wallahu ya'lamu al-mufsid min al-muslih Allah ya san wane ne yake cudawa da niyyar barna ya san wa yake cudawa da niyyar kyautatawa kar a je na maraya kawai ake diba shi maraya shi kadai ku kuma ku goma kwano biyu ne yake isanku da haka kwano ɗaya a rumbunku kwano ɗaya a rumbun maraya an yi daidai wallahu ya'lamul mufsida minal muslih ko ne ana so a yi shi da kyautatawa da insafi to sai Allah ta'ala ya ce abinda ba makawa sai ya cuɗanya don kun cuɗa shi babu laifi amma akwai abinda zai iya rabuwa ko ba haka ba akwai abinda zai rabu a rabe yake ko ba zai lalace ba kuma yana nan a rabe an san na maraya an san nan to a kiyaye to sai suka samu sauki to nan ma ne ya ce wato bi an yi hata lima kowace hannun su min rushda wa ya sira bali da rashida fahina id sallimu ilaihi to asahin na sai ku sallama masa dukiyarsa wal ashidu abin da yake nufi da al ashidu istihkamu kowace shababi wa sinni lokacin da ƙarfin samartaka da cikar shekaru na samartaka ya kyautata ga mutum awwalu wa al-ihtilam farkonsa shine daga balaga wanti ha'uhu ila thalathati wa thalathin tukewarsa shine 33 in ka wuce shekara 33 to yanzu fa kayan nan economics law of diminishing return an kuma nan kwaso daga 33 kuma ka kai kurewar karfinka kenan haka ne ko 33 in aka yi times 2 nawa ne ah 33 ita ce kololuwa da da kafara tasowa a hankali a hankali a hankali in ka kai 33 duk kenan na karfinka da kuma komai ma na karfi dai na jiki duk din sa kenan samartakar ka ta kai kololuwa daga nan kuma ka soma dan kwasowa lankwasowan ba zai bayyana sosai ba har ka kai 40 daga 40 zuwa 50 ya dan fara bayyana 50 zuwa 60 kuma ya kara tafiya in an kai 60 kuma ai balle kuma ka kai 70 70 kan kuma ai an shiga bonus Allah ya wani kyakkyawan ƙarshe lokaci yayi ne ha lokaci yayi ko ba mu ƙara sa'a ba to hakan dai za a tsaya wasiyya ce ta ubangijin waje shauran abinda ayat take kunshe da shi idan Allah ta'ala ya kira yawmu wa maku abinda muka faɗa daidai Allah ya tsara mu alada wanda muka kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم